الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بالنبي الحكيم العليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك يا اخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالين مرة بعد صحيح الدول الجنة وانا ينبشي بتاريخ البركة نرانا الحميد وانا داشي دا 23 دا وصل رمضان shekara 1447 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, kuma ita ce rana ta 11 ga wata na 3 shekara ta 2026 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi na ku da albarka, inda muka samu gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Zanko Plaza Foundation wanda yake unguwar Zanko a tsakiyar birnin Abuja. Muna roƙon Allah jalla wa'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin rabuwar garuruwan musulmi. A darasin da ya gabata, idan ƴan uwa suna biye da mu, mun fara mabudi a kan suratul Fussilat. Yau za mu fara karanta ayoyinta mufassara su. Muna masu roƙon Allah jalla wa'ala ya sa mu fahimci ayoyin surar daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilun الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
الله جل وعلا يشفعي. بسم الله Hamim. Allah ne ya san me yake nufi da waɗannan harufa ɗin, ko kuma su zamanto harufa ne na kalubale wanda ake kalubalantar Larabawa da irinsu, a kan cewa da irin waɗannan harufa aka rubuta Al-Qur'ani, kuma zancen Al-Qur'ani ya ginu ne a kan irin waɗannan harufa. Da haka in kun isa waɗanda suka fahimci yare suke kuma da balagar zance suke da salon sarrafa harshe, to ku yi amfani da irin waɗannan harufa ku ma ku zo da wani littafi kwatankwacin Al-Qur'ani. A gaba Allah jalla wa'ala yake tanzilun minar rahmanir rahim. Saukar da wannan littafi na Al-Qur'ani ya zo ne daga wajen Allah mai rahama mai jin ƙai. Wato ayar tana tabbatar da cewa lallai littafin Al-Qur'ani ba ƙirƙirarren littafi ba ce ba, ba ƙirƙirarren littafi ba ne ba, ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bane ya ƙirƙire shi. Haka kuma littafin Al-Qur'ani ba zuwa yayi wajen wasu suka yi masa shifta ba, sannan kuma Al-Qur'ani ba tatsuniya bane ba, a saukakken littafi ne daga wajen Ubangijinsa mai rahama mai jin ƙai. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a ayat da ke cikin suratul Nahl, qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ka gaya musu, ya ma'aikin Allah, shi wannan littafi na Al-Qur'ani na zalahu ruhul qudus, tsarkakakken ruhi mala'ika Jibrilu shi ya saukar da shi, min rabbika, daga wajen Ubangijinka, bil haqqi, kuma lallai da gaskiya aka saukar da wannan littafin daga Allah, ba ƙirƙirarsa aka yi ba. Haka ayat da ke cikin suratul shu'ara, Allah ta'ala ya ce wa innahu latanzilu rabbul alamin, lallai Al-Qur'ani saukarsa daga wajen Ubangijin talikai ne. Nazala bihi ruhul amin, wanda amintaccen ruhi mala'ika Jibrilu ya saukar da shi, ala qalbika, a kan zuciyarka, litakuna minal mundirin, domin ka zamanto cikin masu azi da karantarwa da gargaɗi da tunatarwa. A gaba Allah ta'ala ya ce kitabun fussilat ayatuhu, lafazin kitab wasu gashin balibai suka ce khabar ne na muktadab da aka shafe ta daga girin zancen huwa kitabun ko haza kitabun duk zai iya hawa wasu kuma daga cikin malamai suka ce lafazin kitab ɗin shi ne khabar fustilat ayatuhu wato lafazin kitab ɗin shi ne muktada fustilat ayatuhu shi ne khabarul muktada ɗin idan muka ce kitab a nan wajen khabar ne na muktadab da aka shafe shi to zai zamanto fustilat ayatuhu khabarul sani ne inda kun san ita muktada yakan iya yiwuwa ta zo da labari guda daya ko ta zo da sama guda daya kuma inda Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman hakima kaga kana min akhwati wannan kana din Allahu sai zamanto shine muktada da kana sai zamanto shine muktada Allahu sai zamanto khabarul muktada aliman hakima na akinsa mun gane wannan shine Allah jalla wa ala yake kitabun kuntilat ayatu lallai shi wannan littafi da yake gaban ku littafin alqur'ani anan Allah bai sanya masa alif da lam ba irin yanda a wasu wuraren ubangiji mai girma daukaka yake sanya masa alif da lam kamar a cikin suratul baqara Allah ya sanya masa alif da lam yace alif lam mim zalikal kitabu anan ba a sa masa alif da lam ba domin wuri muqami ne na nuna darajar alqur'ani muqami ne na nuna martabar alqur'ani wuri ne da yake bayanin daukakar alqur'ani akan sama da dukkanin littattafai saboda haka kitabun ai bi ma'ana wannan babban littafi din fustilat ayatuhu an sanya ayatu su zamanto a rarrabe waɗanda ba a shakuɗe suke da juna ba za ka ga shi alqur'ani ba kamar littafi ba kamar takardar jarida ba ce ba takardar jarida ita ce za a rinka karanta ta zurur ba kuma ba fulstop saboda labarin mutane ne amma shi ayoyin alqur'ani daki-daki ne aya bayan aya kamar yadda Ummu Salama Hindu binti Abi Umayya take cewa kana qira'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sallama ayatun aya karatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance aya bayan aya ma'ana yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين حتى يجي كانت القرآن وليس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط من قال يجي كانت القرآن إن أكت إذا كانت القرآن أهكا تنبر قولي بغاء جزاء إن كانت القرآن سنن نبي بغاء جمع جبر القرآن سنن نوكو za a ringa shaku da batutuwa domin a cikin alqur'ani akwai wurin da dole idan ka zo sai ka taka biri in kace za ka yi tsabu juyarta kace za ka yi tsabu zance kace za ka yi bitin traffic to ka bata zancen Allah ina fata mun gane wannan tabbatar ubangiji mai girma daukaka wato fala ya azun ka qauluhum innal izzata lillahi jami'a anan wannan waqaful sam ne birki ne cikakke cross line ne dole in ka bude sai ka tsaya fala yahzunka qauluhum sai ka tsaya innal izzata lillahi jami'a jumla musta'anafa amma idan kace barka hade to ka bata zancen Allah fala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a dan ka bata zancen Allah domin abinda Allah yake faɗa lallahi shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yadda zantukan ka su bata maka rai inna al-izzata lillahi jami'a ka sani cewa lallai ita daukaka ta Allah ce gaba dayanta to kaga mun ana ta fito fili amma in kace fa la yahzunka qauluhum inna al-izzata lillahi jami'a kada ka yadda maganan nan da suke cewa daukaka ce ta Allah gaba daya ta bata maka rai to sai a wannan magana za ta bata mun zanna rai mun gane da yake ne to saboda haka wannan shine dai daga cikin ma'anar fustilat ayatu aka sanya ayoyin alqur'ani su zamanto a rarrabe aya bayan aya alqur'ani kamar yadda muka sha ishara a kai ya zo da wani tsari da wani zubi irin wanda larabawa suka saba da shi a cikin waƙoƙin idan ka ɗauki littafin shi alqur'an sunansa alqur'an ita kuma waƙa sunanta ne sunanta ash-shi'r mun gane wannan to kaga nan tana da alqur'ani suna da ash-shi'r to a cikin alqur'ani akwai abin da ake kira da suna as-suwa surorin al-qur'ani to a cikin waka ita ma akwai abin da ake kira da suna al-anwa nau'ika ko al-hikm tsaurinka ko wace waka zaka same ta in dai rubutacciyar waka ce an mata nau'i iri-iri ko an mata wato ainihin dauri an mata nau'i iri-iri ko an mata hikimi iri-iri mun gane wannan an mata hikimi iri-iri to kaga anan wajen akwai al-qur'ani akwai al-shi'r akwai as-suwar akwai al-hikim ko kuma an-nau'i to sannan idan ka shiga cikin as-suwar din nan akwai abin da ake kira da suna wato ainihin al-ayat ita kuma waka idan ka shiga cikin al-anwa din nan akwai abin da ake kira da suna al-abya shi al-qur'ani yana da ayoyi ita kuma waka tana da baituka to ita karshen waka duk inda take akan kira ta da suna qafiya tana karewa da abin da ake kira da suna qafiya wato wani harafi mai zube daya a cikin waka kamar misali kace tabarakal munzilil furqani على النبي أضر الأرداني كان لسا قاري دميني نعم قالوا الله وانا هكا واقع تجا اكو وش ارم واقع اكو وانا ارم ياري هو اهوصني هو با اهوصني بحكا دي واقع تجي كمار علي نمان جي ايدا لمروب دي ماشي با قال انا لسا قاري دميني ني 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 wannan ke ake kira da suna qafiya to shi kuma alqur'ani karshen ayoyin safasila ne mun gane wannan wani lokacin sai kaga ya kare da harufa iri daya wani lokacin kuma harufan iri daya ne amma wasalin ba iri daya ba kuma sai kaji zancen alqur'anin ya zauna daram ita ko waka baka isa ka karar da ita da harufa daban wasali daban ba ta zauna dole sai ta kare sai ta kare da harafi iri dai wasali iri dai a ƙarshe to shi kuma alqur'ani a nan ya bambanta da ita saboda shi yakan kare da fasila ne kamar kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم ان كفله كوره ايه داوود ده تكاري ده تو amma kuma gashi ta zuba sai dai kowanne mai ganewa ya gane ne ake cewa to wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani yanda Allah ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama tofsilat ayatu ayoyinsa a rarraba suke sun kare da nau'i iri iri kuma nau'in yayi albarka ya bayar da ilimi mun gane wannan wasu ga cikin malamai suka ce yana daga cikin ma'anar fusilat ayatuhu ay buyyinat ma'anihi wa umkinat ahkamuhu shi littafin alqur'ani duk wata aya da ke cikin ta bayanin ta a fili yake wa umkinat ahkamuhu haka dukkanin wani hukunci da yazo a cikin alqur'ani zaka samu hukuncin a fili yake kuma hukunci ne wanda yake cike da adalci da ya dace da kyakkyawar rayuwar dan adam kamar yadda Allah jalla wa ala yake faɗa a ayar farkon cikin surah Hud yace kitabun ukhimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir shi littafin alqur'ani littafi ne wanda aka sanya ayoyinsa su zamanto muhkamat wanda suke kunshe da hukunce-hukunce thumma fusilat sannan kuma aka yi bayanin waɗannan hukunce-hukuncen dalla-dalla filla-filla duk irin jahilcin mutum duk daƙiƙancin ɗan adam in ya zauna a gaban alƙur'ani aka yi masa bayanin ayoyin alƙur'ani sai ya tafi na gaba sai ya ɗauki rabonsa a ciki sai ya gane wasu daga cikin hukunce-hukuncensa ba kowa ne zai iya gane yaya hukuncin rabon gado yake ba amma ba wanda ba zai iya gane yaya hukuncin mazinaci yake ba wanda ya taba aure da wanda bai taba aure ba akwai wanda bai san wannan hukuncin ba duk daƙiƙancin dan adam da an gaya masa zai iya ganewa mun gane wannan ba kowa ne zai iya ka maka hukuncin sahau kabarinta da ba'adinta filla-filla ba amma kowa ya san hukuncin sallar azhar raka'a huɗu ce sallar la'asar raka'a huɗu ce sallar magariba raka'a uku ce sallar isha raka'a hudu ce sallar asuba raka'a biyu ce wannan a mabadi kowa ya san wannan sannan kuma kowa ya san akwai hukunci akan sallar mai zaman gida akwai hukunci akan sallar matafi in mutum yana halin tafiya yana da damar da zai iya yin kasaru mai hurhur din ya rage ta ta dawo bibiyo akwai wanda bai san wannan hukuncin ba a baba kowa da kaga zai iya bambance maka ina ake sa sahu kabali ba ina ake sa sahu ba'ali ba wannan kam sai an yi dogon karatu wannan sai an fara ido an fara kwari a cikin ilimi mun gane wannan to amma dai duk abin da aka yi wa dan adam bayani a taƙaice a cikin alkur'ani to lallai bayaninsa yana fitowa filla-filla hukuncen-hukuncensa a bayyane suke Allah ta'ala ya ce ƙur'anin arabiyyan lallai shi wannan littafi na alkur'ani ya kasance ko kuma ƙur'anin arabiyyan lallai wannan littafi na alkur'ani ya kasance balaraban littafi ne liqaumin ya'lamuna Allah ya saukar da shi dan amfanin mutanen da suke masu sani mana duk wanda kaga yana da alaka da alkur'ani yana kokarin sanin ma'anonin alkur'ani to ko bai zama malami ba to ya kama hanyar zama malami ko bai zama malami mai karantarwa ba to ba zai taba zamantowa jahili a cikin addini ba ko bai zama malami mai da'awa ba to zaka samu hukunce-hukuncen da za su kai shi zuwa ga rahmar Allah ya tsunto su a cikin alkur'ani shine ba nar li qaumin ya'lamu da mutanen da suka zamanto masu ilimi Allah jalla wa ala yace bashiran wa nadira nan kuma hal ne na alqur'ani shi alqur'ani yana da dabi'o iri-iri bashiran wani lokacin alqur'ani wa dan adam bishara waɗanda suka yi imani suka kiyaye dokokin ubangiji mai girma daukaka sai kaga alqur'ani yana musu bishara da cewa za su samu aljanna wa nadiran wani lokacin kuma sai kaga alqur'ani yana gargadi yana wa'azi yana kautata harshe yana tsoratarwa ga mutanen da suke saba wa ubangiji mai girma daukaka akan cewar in busu daina ba lallai Allah ya musu alƙawarin azaba wacce take mai raɗaɗi Allah ta'ala ce fa a'rab aktharhum amma tare da haka da yawa da yawa daga cikin su sai suka juya wa alqur'ani baya wato su Quraishawa kenan da ake karantar da su alqur'ani da dukkanin wani wanda ba shi da alaka da alqur'ani ayat ta sauka akan Quraishawa sai dai ka'idar da malamai suke faɗa akan ayoyin alqur'ani al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi al-asbab ana la'akari ne da menene sakon da lafazin ya kawo ba wai akan suwa ko a wani sababi ayar ta sauka ba saboda haka fa a'rabu aktharuhum wannan ya haɗar da mushrikan larabawa ya kuma haɗar da duk wani wanda ba shi da alaka da alqur'ani sakan ya game wa duk wani wanda yake juya wa alqur'ani baya sawa'un yana musulunci ko yana wajen musulunci Allah ta'ala yake fahum la yasma'una sai ka same su ba sa iya sauraron alqur'ani ba sa iya zuwa su bata lokaci ko a ce su gyara lokaci dan duk wanda yazo ya zauna ya saurari sakon alqur'ani ya kaga bai bata lokaci ba ya gyara lokaci kenan ba sa zuwa su gyara lokaci dan su saurari alqur'ani wannan kuma ba karamar asara bace ba tana daga cikin abubuwan da Allah jalla wa ala ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai koka akan wasu daga cikin al'ummarsa irin yadda suka nisanci alqur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya ubangiji inna qaumi lallai wasu daga cikin mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sun riki wannan alqur'anin abun gujewa a gare su haka za annabi sallallahu alaihi wa sallama yake koka da wannan kuma duk wanda bai riƙe alqur'ani a matsayin abokin abin sauraronsa ba to akwai ranar da zai nadama yinin alƙiyama sai ya yi nadama duk abin da ya saurara ba alqur'ani ba zai zame masa nadama bali dan adam yana cewa kai cona ya waita laitani lam attakhidh fulanan khalila kai cona ina ma ban riƙe wani a matsayin aboki ba laqad aballani an zikri ba'da izja'ani saboda shi ya cuce ni ya nesanta ni ga barin ambatan da ya zo min a nan wajen shi ne alqur'ani saboda kaga mutun zai nadama kenan Allah ta'ala ka kare a gaban Allah yake ne
wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina wa qaw وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
وقالوا سيكما كجسنا شيء وقلوبنا في أكنة للي زكا تمو أتوشتك سنة شمة توشي وأتو أنتوشي زكا تمو حكو أنتوشي شمبا لغيس كفرصة wasu kuma daga cikin malamai suka fassara kalmar akinna a nan da cewa wai zukatansu a cike suke wato sun cika sun gamsu da abin da suka fahimta da aka ba sa bukatar wata sabuwar shari'a irin yadda yahudu da banu isra'il suke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu qulubuna ghul suka ce lallai zukatanmu a cike suke ko kuma ya zama to ghul din jam'i ne na kalmar azla shi ne wato a toshe suke ko ya zama sojan ina na kalmar bila wanda shi ne a cikin suke wafi adanina waqarun sannan ku a ƙalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi dangane da abin da kake kiran mu zuwa gare shi saboda haka mu mun gamsu da abin da muke kai ba ma buƙatar wata sabuwar shari'a wajen da kake gaya mana mu ba Allah to a zuciyar mu ba wajen da wannan sakon zai samu zama ina fata mun gane wannan wa fi azadina waqarun sannan akwai abu mai nauyi akan kunnuwanmu ma'ana mun toshe kunnuwanmu mun sa hannu mun toshe ko mun sa auduga mun toshe zancen ma ba zai shiga ba wa min bainina wa bainika hijab mun sa mun keta katanga tsakaninmu da kai mun shata layi tsakaninmu da kai kana hanyarka muna hanyarmu kana bangaranka muna bangaranmu fa amal dan haka je ka kai aiki cikin abin da ka gamsu je ka kai aiki cikin abin da ka fahimta inna aminun innana aminun lallai mu ma za mu aiki cikin abin da muka fahimta saboda haka ba ruwanmu da kai ba za mu ba addinin ka ba in ba za ka dana mu ba mu ba za mu bi naka ba wannan shine abin da suke gayawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai ayoyin da
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
كانكم أنت جي من كانت حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وأن قريشا واسك أيفو أبو الوليد أقبع ابن أبي رضيع وجن النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan din ya gama siyarsa ya gama shirmansa ya gama tambotsansa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi amsa da ayoyi 13 farkon wannan sura to waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ringa hataito musu matsayinsu da irin matsayar da suka ɗauka akan batun annabtansa da yadda suka nuna ba za su yi imani da shi ba da kuma raddi akan matsayin da suka ɗauka ta ƙaryata alƙur'ani shi yasa za mu ga a farkon ayoyin ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗe su akan gaskata alƙur'ani da kuma ba da labari akan ayyukan alƙur'ani bashiran wa nadhira alƙur'ani littafi ne wanda yake yin bishara kuma yake gargaɗi sannan ya faɗa halin da su suke ciki dangane da alƙur'ani yadda suka juya masa baya fahim la yasma'una ba sa sauraron alqur'ani to a gaba sai Allah jalla wa ala yace da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu shi na sa matsayin ya gaya musu aikin sa dan sanin matsayi da sanin aikin dan adam yana ba shi dama ya tsaya akan manufarsa amma idan mutum bai san matsayin sa ba bai san aikin sa ba to yanzu sai a zo a dabarbarta masa tunani sai a ringa ɗauko ayyukan da ba nasa ba sai ake yayi da ya fara kuma dama ba aikinsa bane ba duk wanda ko ya ɗauki aikin da ba nasa ba ai kaga ba zai iya ba kenan ina ba ta mun gane wannan to shi sa ya kamata kowa a kallar aikin sa kowa a irin abinda Allah ya sare masa to ya tsaya a iya abinda Allah ya nuna masa ya tsaya a iya abinda Ubangiji Jalla wa Ala ya sare masa haka annabawa suke haka malamai suke saboda malamai su tsaya a iya aikin su kowa ya san aikin malamai shine karantarwa nusantarwa nasiha da kuma jan hankali wannan shine aikin malamai bayyana gaskiya tamba neman suna ko neman tare jama'a ko gudun in an tare jama'a kan suwaki sai kaga wani ya sauka da kan aikin sa sai ringa cikin wa aikin da ba nasa ba kana malami sai ka dauko matsalar tsaro kace wai kai ne shugaba a cikin ta ko kai ne zaka tattauna ta ko kai ne zaka yi solving din issue aikin ka ba da shawara aikin ka ba da fatawa aikin ka nufantarwa ne ya kamata yi amma ba wai kai zaka dauki gabarar ba in wannan kake so sai ka sauka daga masallaci sai ka je ka shiga hukumar tsaro sai kai training sai kai karatu sai a baka mukami a nan mun gane wannan ko kuma kana malami sai ya zamanto komai na al'amuran al'umma waɗanda suka dace da da'awa da waɗanda ba su dace da da'awa baka ce dole sai kai wannan aiki wai sai ka ai ba aikin ka bane ba ko kuma jin tsoron a ce baka yi ba sai jahilai su zama sun su suke moderating din masu karatu din saboda jin tsoron ka a ce wai buku ce ba malam kuna gani ana kaza buku ce ba to kai ne ana ka faɗa ba bakin faɗa gare ka ba kai ma ka ɗauki baki ka faɗa mana ina fata mun gane wannan to a irin haka a hankula sai kaga an sauke ɗan adam daga aikin sa an sauke shi daga manufar sa sai ya kamo aikin da ba nasa ba sai ya je manufar da ba tasa ba da zarar kuma ya samu matsala kamar yadda na faɗa kowa sai ya dare sai a bar shi kadai cikin matsalarsa mun gane wannan to saboda haka malamai suna da aikinsu shine karantarwa aikinsu shine nusantarwa aikinsu shine nasiha aikinsu shine tunatarwa akan aikata kyakkyawa da tsoratarwa akan aikata mummuna wannan shine kadai aikin da Ubangiji bai girma ɗaukaka ya ɗora musu duk wani abu ba wannan ba ba aikin su bane ba ina fata mun gane wannan Allah ta'ala ya ce kun ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna ba ana basharun mithlukum lallai ku sani cewa ni dinnan mutum ne irin yadda kuke mutane ma'ana ta fuskar halitta Allah jalla wa ala ya halicce ni da sura irin ta mutane iyaye na mutane kakanni na mutane haka duk annabawan da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya aiko in dai cikin mutane ne to zaka samu mutum ne dan uwan mun gane wannan haka duk abin da dan adam mutum yake buƙatuwa zuwa gare shi dan ya rayu ni ma ina buƙatuwa irin wannan buƙatuwa ina da buƙatuwa in ci ina da buƙatuwa in sha ina da buƙatuwa in sa sutura ina da buƙatuwa in je kasuwa in nemi kuɗi ina da buƙatuwa in yi aure shi yasa waɗanda su gane wasu suka ringa zargin sa wanda yasa yana annabi zai ringa cin abinci me yasa yana annabi zai ringa zuwa kasuwa wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wanda yake damun wannan manzon muka ga yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to me zai hana shi cin abinci abinda yasa ka ci abinci shi yasa ya ci abinci larurar guda ɗaya ce shi dan adam ne kai dan adam ne yana jin yunwa kana jin yunwa da haka duk mai jin yunwa yana buƙatuwa zuwa ga me buƙatuwa zuwa ga abinci abinda ya kai ka kasuwa neman kuɗi shi ya kai shi kasuwa neman kuɗi duk dan adam yana buƙatar ya nemi wani abu da zai riƙe rayuwarsa da shi shi ma yana da buƙatar ya siya ya siya don ya samu abin da zai riƙe rayuwarsa da shi saboda haka inna ma ana basharun mithlukum ka gaya muku cewa ni dinnan mutum ne irin yadda kuke mutane to amma fa in ana dara da uwa ake ina fata mun gane wannan ko a cikin mutane akwai mutum mutumi akwai wanda ya amsa sunan mutum ko kanku kun san cewa duk wani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kowaye mutum mutumi ne in ana maganar cikar mutum to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya bambanta da ragowar al'umma ta fuskar falala da daraja shi sa Ubangiji ta'ala a nan yake cewa yuha ilayya amma ni inda na bambanta da ragowar mutane inda ragowar mutane suka zube a ƙasa ni ne sama shi ne yuha ilayya ni ana mun wahayi babu kuma wani dan adam da a yau ya isa ya hudu ba yake ce ni ma ana bin wa'ayi in ko zai faɗi wannan to ka rubuta shi cikin sahun makaryata ba kuma karamar ƙarya ba babbar ƙarya domin babbar ƙarya ita ce ƙaryata abin da ubangiji ta'ala ya faɗa Allah ya ce babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai kuma ka zo ka ce ana maka wa'ayi ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين باب مسجد من ذلك في يد والدي وألا كريا كو يكريا تكسيا لوكا شنة الزومة ورزي يكاشبها سيجتو أي وحي إلي بيني أو كي وحي نأنمت أو كي وحي نإلهام وحي نإلهام أنا أيوة وليي ga matar ga mahaifiyar annabi Isa nan an mata wahayi ga nana Maryamu nan an mata wahayi ga sururuwa nan an mata wahayi ga kasa nan bi anna rabbaka aw alaha wahayin ilhama ne da aka nima ba ina nufin ammun wahayi na annabta ba ammun wahayi ne na ilhama to anan sai nima tambaya guda uku tambaya ta farko waɗancan da ka kafa hujja da su cewa duk an musu wahayi e mun yadda an musu wahayi Allah ya bada labari a Qur'ani kai fa inda Allah ya ce ya maka wahayi fa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin za a yi maka wahayi ai akwai waliyan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin za su zo bayan shudewarsa akwai uwaisul qarni in yau akwai wani waliyi da zai zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu daraja ya samu martaba ya samu madiya bai ga uwaisul qarni yake lamma zala ya bada labarin zuwansa ya faɗi walisakarsa har ya ce idan sahabbai sun haɗu da shi ya yi musu addu'a to kai wa zala ya bada labarin ka to kaga wannan ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu da za mu yi maka duk waɗancan da ka kawo labarinsu ba wahayin da aka yi musu aka ce ga wata shari'a an ba ku ka kawo al'umma ba an yi wa tururuwa wahayi ba sai aka yi ka kawo mutane shari'a aiwa auha rabbuka ila ilan nahali kudan zuma afwan ba aiwa kudan zuma wahayi ba sai aka yi ta kawo mutane shiriya a abinda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahali anittakhidhi min aljibali buyuta ita mahaifiyar nana Maryamu ita mahaifiyar nana Maryamu mahaifiyar annabi Isa alaihi salam wahayi aka mata aka bata shiriya ta kawo mutane hakuri aka bata akan halin da take ciki aka kuma nuna mata dabarar da za ta wanke kanta in ta sauka daga naƙuda ba shi ne fa hamalatu kanta ba za su yi makana kafiya ba fa a ja'a al-maqadu ila jil'i naqlati qalat ya laitani mithlu qabla hadha wa kuntu nafyan mardiya fa nadaha min tahtiha alla tazali arji ala rabbuki tahtaki sariya wa hudzi ilayki bi jil'i naqlati tusaqit alayki rutban zaniya fa kuli washrabi wa qarri ayla fa imma tara inna min al-bashari ahadan fa quli inni nadantu lir-rahmani sawma fa lan ukallima al-yawma insiya ba a ba ta wani sako an ce zo ki kawo mutane don haka ki zama to jagora a cikin wannan sakon ba haka mahaifiyar annabi Musa alaihi salam wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ini yanzu magana ce ta ga yanda za ki shayar da jaririnki ba wai magana ba ce an baki wata shari'a ki zo ki kawo mutane to kai fa ba ta kai an maka wahayi ka auri matarka wanta ba ba sha kai an maka wahayi ka sa kalar riga ka zabi balle ka ce eh kai ma abin da ya shafe ka ne a kai yanzu kana cewa an maka ilhama ne ka kawo mutane wata shari'a da ta saba wa manzon Allah da ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya za a wahayi kai karbu mun gane wannan to sannan abu na uku sai mu maka tambaya ayoyin alqur'ani sun yi jawabi manzon Allah ya tabbace da akan jawabin a cikin alqur'ani Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum hajjatul wada'i Allah ya ce a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkanin wata ni'ima ta ba wani abu da ya raguwa ba abin da ya rage ina fata mun gane wannan sababar bar yace da zuna shawa komai ya cika ba wani abu da ya ragu mun gane wannan وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ko kai ba barbare ne kaji wakilcinka وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا na yarje muku da addinin musulunci shine addinin da na yarda ku bauta mun akai da wannan aya ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara musulman duk duniya a yawmul hajji al-akbar ya musu jawabi a ƙarshen jawabin kuma sai ya kafa sheda yace Allahumma hal ballagtu ila hada ku da Allah shin na isar da sakon Allah suka ce ka isar ka sauka nauyi yace Allahumma fashhad ya Allah ka zama sheda kun ga yanzu an kama bakin zakar da aka aiko annabta da ita an daure tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana da haka duk wanda zai dauko rago duk wanda zai dauko ilimi duk wanda zai dauko shiriya ya bude wannan zakar a iyanan Allah yake so a bauta masa to kai kuma ka fito wajen zakar ka ce an ka maka wata sabuwar shiriya to yanzu a nan wannan tambayar ta zama harshe biyu uku ce amma ne harshe biyu tambayar ta uku ce amma ne harshe biyu shin kana tuhumar cewa addinin bai cika bane shi yasa yanzu ka zo da awar kai an kawo ka zamanto mai cika addinin ko kuma a'a addinin ya cika akwai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya manta bai yi jawabin su ba shine sai yanzu ka zo za ka yi jama'a jawabin mun ga nan to ko wadannan amsoshin ba za su amsu ba don ko suka tashi amsuwa to mutum ya san irin matsayin da zai kai kansa domin ba ya da mazauni a cikin addinin musulunci mun ga wannan to shine Allah jalla wa ala yake kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah inna ma ana basharun mithlukum lalle sanini mutum ne irin ku yuha ilayya sai dai ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid yanda al'amarin yake ubangijinku abun bautar ku ubangiji ne guda ɗaya shi shi kadai tilo babu abun bauta bisa ga cancantar da shi fastaqimu ilayhi dan haka ku miƙe ku tsaya kyam zuwa gare shi kar ku rarraba addinin kar ku rarraba aqidar ku ku tsaya tsam cikin bauta wa Allah da biyayya a gare shi ta hanyar da annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da ku wastaghfiruhu sannan ku nemi gafararsa Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushriki kuma lallai azaba ta tabbata ga mushrikai su wane ne mushrikai din Allah ta'ala ya ce allazina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba sa bayar da zakka to a nan wajen malaman tafsiri sun tattauna dangane da kalmar zakka da ta zo a wannan aya kan kuma ta ita suratu fussilat mun ce tun daga farkon ta har ƙarshen ta sura ce makkiya kuma sanannen abu ne ba a wajen sayin zakka ba sai bayan da aka yi hijira zuwa Madina a shekara ta biyu bayan hijira sannan aka wajen sayin zakka da haka da Allah ya ce allazina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba sa bayar da zakka me yake nufi a nan wajen sai wasu daga cikin malamai suka ce a nan wajen zakka da ake nufi zakkata sunna zakka ta mustahabbi ba zakka ta farilla ba domin a farkon addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ringa kwadaitar da mummunai akan taimakon junansu akan kashe dukiya don gina wannan addinin saboda haka ita ce zakkar da ake nufi a nan wajen irin yanda a farkon addinin musulunci ai ana yin sallah amma sallah lokaci biyu ake yin ta da safe da yamma da an yi sallar safe sai a yi sallar yamma ba a koma ana yin sallah guda biyar a yi ne ba sai lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je sama ya je inda aljannar ma'awa take ya gana da ubangijinsa ya karɓo wa mummunai sallah da 50 aka karɓo suka yi ta tattaunawa da annabi Musa sai da aka rage ta dawo biyar kaga sai daga baya tukunna aka farlanta sallah guda biyar a yi ne amma da idan ka tashi da safe kawai kai sallah shi kenan raka'a ɗaya ko raka'a biyu duk ba matsala in raka'a ɗari ka ga dama ma kai duk ba matsala haka da yamma in rana ta faɗi samu lokaci kin tashi gabas yi sallah shi kenan to sai daren isra'i tukunna aka wajabta sallah guda biyar to haka ita ma zakka a farkon addini ana bayar da taimakon dukiya amma ba maganar misali bi ba maganar gwargwadon abin da za a bayar na zakka kai ba ma maganar iya waɗanda aka iyakance aka ce a bawa zakka ba ma sai da aka yi hijira a cikin shekara ta biyu ta bayan hijira sannan sai ubangiji jalla wa ala ya wajabta zakka na farko ta zaman to wajibi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani akan nisabinta da miqdarinta gurgudo sai dukiya ta kai kaza sannan za a fitar sai kayan noma sun kai kaza sannan za a fitar sai dabbobi sun kai kaza sannan za a fitar in kayan noman ne maza Allah ya bayani inda noman rani aka yi shuka to ga irin zakar da za a fitar in kuma a noman damuna ne ga irin zakar da za a fitar wannan duk sai bayan hijira a cikin shekara ta biyu bayan hijira sannan aka yi wannan jawabi da da ka shi sai wasu ga cikin malamai suka ce allazina la yu'tuna zakata ay irin taimakon da ake bayarwa a farkon addini mun gane wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da zakka a nan wajen shi ne taharatun nafs wato tsarkake zuciya su ne waɗanda ba sa tsarkake zukatansu su bauta wa Allah shi kadai akwai riya akwai shirka a cikin zuciyarsu sai kafa hujja da faɗin ubangiji ta'ala a ayat da ke cikin suratul shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah yake duk wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabu sa wa qad khaba man dassaha haka duk wanda ya lalata zuciyarsa shi kuma yayi asara haka a ayat da ke cikin suratul a'la ubangiji ta'ala yake qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla haqiqa wanda ya tsarkake zuciyarsa wannan ya rabauta ya ambaci sunan ubanginsa ya rike sallah haka a cikin suratul nazi'at Allah ya bamu labarin da'awar da annabi Musa ya yi wa fir'auna yake fa qul hal laka ila an tazakka na zo in gaya maka shin zaka iya zuwa ga abin da zai tsarkake maka zuciya to kaga su ma wannan kiran da ake wa fir'auna ya dace da kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi musu akan cewa abinda ake nufi da allazina yu'tuna la yu'tuna zakata sune mutanen da ba sa tsarkake zuciyarsu ba sa bauta wa Allah shi kadai wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ta'ala yake kuma sun kasance dangane da lahira sun kafirce mata ma'ana fa fa bu yadda ba Allah kataba bu fi imani da cewa za a tashi alkiyama ba Allah ta'ala yake innal ladina amanu lalle kaga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari lahum ajrun ghayru mamnun waɗanda suna da lada ghayru mamnun aiki ma'ana ghayru maqbu wanda baya yankewa Allah zai cika musu a cikin falalansa zai cika musu a cikin ladansa shi yasa dukkanin wanda yake aiki nagari to yana ƙarƙashin falalar Allah yana ƙarƙashin baiwar Allah yana ƙarƙashin kyauta irin ta Allah domin za ka yi aiki na gari guda ɗaya Allah sai ya baka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha za ka yi aiki na gari guda ɗaya in ciyarwa ne ko in sadaka ce Allah zai rufin ya maka shi kashi 700 kamasal sumbulatin kamasal habbatin ambatat saba'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha kisa mummunai da suka san wannan sun san in Allah ya ba su aljanna ba girman aikin su ne ya kai su aljanna ba a'a baiwa ce irin ta Allah jin kai ne irin ta na Allah falala ce irin ta Allah subhanahu wa ta'ala kyauta ce irin ta rabbul arshil majid kisa in sun shiga a cikin aljanna sai su ringa godewa Allah a irin wannan baiwa din su ce fa mannallahu alaina wa waqana azabas samum Allah ya mana baiwa da ya kawo mu aljanna wa waqana azabar samum ya kare mu daga azabar bakin hayaki mun gane wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani dan adam a cikin ku da ayyukansu za su kai shi aljanna duk yawan sallar ka ba ita ce za ta kai ka aljanna ba hanya ce sababi duk yawan azumin ka ba shi zai kai ka aljanna ba hanya ne sababi ne duk yawan kyautarka ba ita za ta kai ka aljanna ba duk yawan gaskiyarka ba ita za ta kai ka aljanna ba sai dai ka shiga aljanna da falalar Allah da rahamarsa sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah kai ma haka ya ma'aikin Allah yace wala ana ko da ni illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa da kuma falala daga gare shi saboda haka duk wanda ka ganshi aljanna alfarma akai aka kai shi an ɗauke ido ne akan wasu ayyukansa an masa sutura ne akan wasu al'amuransa shikenan sai a masa alfarma sai a cika masa shiga gidan aljanna. Ina ba samun gano wannan shi sa kullun kurun da roƙon Allah aljanna karka rubuta cewa aini ne yawan sallah ne to me nake ma da bazan shiga aljanna ba to me ko kai da zaka shiga aljanna ka faɗi me kai da zaka shiga aljanna me kai da ka tantance a baka aljanna saboda ka dole sai ka nuna wa Allah kwadari akan aljanna in ko ka ce wai ayyukan ka keke da keke su za su kai ka aljanna to ko zai ka je wuta dan fadin ka cewa me ne da bazan shiga aljanna ba wannan ai ya rushe aiki za ka yi wa Allah gori ne akan kana bauta masa yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayka islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah ne zai goranta maka da ya zabe kai ka cikin imanin ya karrama ka yasa aka haife ka cikin musulmai ya darajta ka aka sa maka suna Muhammadu ko Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim da Allah ne maka wannan baiwar in Allah ya ga dama kai din nan fa ba kai bane yanzu ba tunan sunan ka yake ciku kana da yanda za ka yi ba da yanda za ka yi ba ka da yanda za ka yi ba kai ta ko mutan da kanka ba mun gane wannan shi sa hadisin da na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ya Aisha man lokishin hisaba uziba ya nana Aisha duk wanda aka yi wa hisabin keke da keke a kiyama wallahi sai an masa azaba sai dai a daga kafa a to yau ko ɗan sanda ne sai da ya ce ka suka ce ai bincike keke da keke sai dai a nemi alfarma a ce a yi hakuri dai Allah bai sai taba yi ba zai kara ba ko ba haka ba Allah ka sa mu cika da imani daga nan sai Allah ya ce
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
وبنجي تعالى يجد أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم شن سنة دو تحجة دذاس كافر شيء الله جل وعلا حرس ذاك بوتر قما تنسو أكن بوتر الله سبحانه وتعالى بايقا وز أيوكا نو أجرا وأن دو بنجي بيجمع أوكا يسو وأن سنسو وأن نو قما كان باسو سيسو to ya za su bar wanda ya wannan aikin su hukuntar da bauta a gare shi su koma bauta wa waɗanda su a kan kansu ba sa iya amfanar da kansu balle su amfanar da wasu shine Allah jalla wa ala ya ce da annabin sa sallallahu alaihi wa sallama kul ka gaya musu ya ma'aikin Allah a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayni yanzu ku ne waɗanda kuke kafircewa ga wannan wanda ya halicci ƙasa fi yawmayni a cikin gini guda biyu wa taj'aluna lahu andada har kuke da ƙarfin rai da ƙarfin zuciyar sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda fa wannan aikin shine ubangijin talikai waja'ala fiha rawasiya kuma Allah ta'ala shine wanda ya sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa min fauki har ga su a samanta kuna gani wa baraka fiha kuma a cikin wannan ƙasa din Allah ta'ala ya sanya dukkanin albarkatun da ƙasa take kunshe da shi wa qaddara fiha aqwataha Allah ta'ala ya tsara wa ƙasar da 'yan ƙasar da waɗanda suke rayuwa a ƙasar da halittun ƙasa din duk Ubangiji ta'ala ya tsara musu aqwataha abincin da za su ci fi arba'ati ayyamin a cikin kwana biyu idan ka hada da na baya sun zama kwana hudu kenan sawa'an lisa'ilina wannan ita ce amsa ga masu tambaya summa sawa'ilas sama sannan Allah bayan ya gama halittar kasa a cikin kwana hudu sai ya nufaci zuwa ga sama wa hiya dukhanun alhalin da ita sama din ta kasance hayaki ce fa qala laha sai ya ce da ita walil ardi da kuma kasa iti ya ku biyun ku zo tsau'an ko kuna so aukar an ko kuma kunki qala ta su kuma tunda sun san girman Allah sai suka ce ataina da'iina ya Allah mun zo muna masu da'a a garinka muna masu miƙa wuya zuwa gareka Allah ta'ala ya ce fa qadahunna sab'a samawati sai Allah jalla wa ala ya tsara su ya hukunta su ya halicce su cikin sambai guda bakwai fi yawmayn suma cikin kwana biyu wa auha fi kulli sama'in amraha ubangiji ta'ala ya yi kowace sama umarninta wa zayyana sama'a dunya bi masabiha haka Allah ya ce muka kawata saman nan ta kusa bi masabiha da taurari wa hibban kuma muka sanya karo da kariya a sama din zalika taqdirul azizul alim lallai wannan aiki ne irin nabuwa magwayi kuma al-alimu masalun komai a wannan aya ubangiji mai girma daukaka a dunkule yana gaya mana yanda ya halicci sama a kwana biyu ya halicci kasa a kwana hudu wannan aya dake cikin suratul zukhruf ta cikin suratul fussilat ta nuna mana cewa Allah sai da ya fara halittar kasa sannan ya tafi halicci sama mun gane wannan a cikin kwana shida gaba daya wace rana aka fara wace rana aka gama wannan sai a tafsirin gobe sannan kuma a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala ya nuna sai da aka fara halittar kasa sannan aka halicci sama amma a ayoyin da ke cikin suratul nazi'ati Allah sai ce sai da aka fara halittar sama sannan aka halicci kasa inda Allah ta'ala yake cewa a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha ba'da zalika bayan yayi wancan aikin na sama akhraja minha ma'aha wa mar'aha sannan kuma a cikin wannan aya ubangiji a cikin waɗannan ayoyin ubangiji jalla wa ala ya gaya mana ya sanya wa ƙasa albarka sannan ya tsara abincin da mutane za su ci a cikin ta yaya albarkar take yaya tsarin abincin yake ya za a hada wannan aya da ke cikin suratul fussilat da ayar da ke cikin suratul nazi'at wannan kam sai a tafsirin gobe insha Allah abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana akwai mai tambaya da yake cewa bayan addu'a Allah ya karba yake cewa malam shin ya halatta menene hukuncin dora juz'i na alqur'ani akan cikakken alqur'ani ma'ana in na fahimce shi misali ga alqur'ani cikakke da izbi sittin sai a dauko ushurul akhir wanda ya fara daga suratul ahqaf sai a dora saman wanda yake sai da zancan Allah ne akwai wani abu wanda ba alqur'ani ba shi ajja alqur'ani alqur'ani ne malamai sun tattauna dangane da alqur'ani shin alqur'ani gaba ɗayan sa tun daga farkon sa har ƙarshen sa falalar sa daya darajar sa daya matsayin sa daya ko kuma akwai bangaren da yafi wani bangare matsayi da falala da daraja wannan mawdu'i ne da malaman tafsiri da kuma malaman ulumul qur'an suka tattauna a kai wasu suka ce ba wani bambanci duk alqur'ani falalar sa daya duk alqur'ani matsayin sa daya in Allah ya tashi fadar falalar alqur'ani baya bambancewa in Allah ya tashi fadar daraja alqur'ani baya bambancewa yana cewa gaba ɗaya saukakken littafi ne daga wajen ubangiji ne da kuma kitabun anzalallahu ilayka mubarakun saboda haka gaba ɗayan sa cike yake da albarka wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a akwai wasu ayoyi akwai wasu surori waɗanda suka yi fice ta fuskar falala da daraja ina fata mun gane wannan kamar suratul fatiha alqur'ani ya yi ishara akan falalarsa wala kad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mazala ya yi bayani akan falalarsa kamar ayatul kursi wannan an zo maganar ayoyi ta bi kowace aya daraja da falala kamar suratul baqara da suratul ali imran wannan su ma an yi magana akan falalarsa mazala ya ce ku ringa karanta suratul baqara da ali imran domin ayinin gobe alkiyama za su zo ka annahu ma zamamata ne au ga yayata za su zo wa dan adam kamar wani girgije da zai masa rumfa ayinin gobe alkiyama su cici ne karanta su a wajen Allah to kaga wannan falala ce akan suratul baqara da suratul ali imran amma an faɗi irin wannan falalar a cikin suratul kafirun ko an faɗe ta akan tabbaci da abila abin kaga ba faɗe ta akan tabbaci da abila abin ba ko ɗan tsubbin suka ɗauki tabbaci ya mugunta suke da ita tabbaci da mugunta yake da ita don a kulle ciki a cikin ƙasar kasaro ina ba ta mun gane wannan amma in nasara ne da kuɗi sai su ce karanta iza ja an gane wannan a wannan a tsubbance ma kenan balle a addinance balle a sunnance ina ba ta mun gane wannan a takaice dai ya ɗan uwa zancen Allah ne Al-Qur'ani, Al-Qur'ani ne imani da shi gaba daya dukkanin sa imani ne Al-Qur'ani yadda da wani bangare da kin yadda da wani bangare wannan kafirci ne ko kula ba ina ba ta mun gane wannan to a takaice da aka duk wanda ya dauki Al-Qur'ani ya dora izbi goma akan izbi su tarbe wani da shi ba zancen Allah ne ba zancen sa shi abinda malamai suke faɗa shi ne ba za ka dauki wani littafi ba Al-Qur'ani ba ka dora shi akan Al-Qur'ani domin shi alqur'ani yana sama da kowane littafi ta fuskar daraja da martaba shi sa Allah ya ce zalikal kitabu wancan littafin suka ce li'ulwi manzilatihi wa martabatihi wa makanatihi an ce masa wancan ne saboda girman darajarsa da matsayinsa da kuma albarkarsa ba wani littafi da ya kai shi mun gane wannan to abinda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko su ban hashe ubangiji ta'ala ta yafe mana kuma idan Allah ya kai mu gobe shine darasi na karshe da zamu gabatar a kakar wannan azumi mai albarka sai dai mai fata kuma Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana nabadin badada Allah ta'ala ya karbi dukkanin ibadun mu ya yafe mana kurakuran mu Allahumma izza al-islam wal muslimin wa illa shirka wal mushrikin wa damir a'daka ala ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin fi kulli makanin ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana وولاة أمورنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين